Yayan uwa, kamar yadda kuka saurari hudubarmu, an kararwa ne gare mu gaba ɗayanmu dangane da ƙoƙari da fiskantar Allah Maɗaukakin Sarki wajen addu'o'i da kai kukanmu zuwa gare shi dangane da dukkan damuwoyin da ke damunmu. Damuwoyi a ɗaiɗaikunmu, ko damuwoyi a matsayinmu na al'umma, damuwoyinmu a matsayin mazauna unguwanni, garuruwa, jihohi, ko kuma a matsayin ƙasa, ko a matsayin al'ummar musulmai na duniya gaba ɗaya. ‘Ya’yan uwa, mu sani cewa Allah Maɗaukakin Sarki yana tausayawa ga bayinsa masu imani, kuma Allah Maɗaukakin Sarki maji roƙon bayinsa. Amma wannan bai hana ba, Allah Maɗaukakin Sarki ya iya jarabtar bayinsa masu imani daga lokaci zuwa lokaci, daga wuri zuwa wuri, daga al'umma zuwa al'umma, da nau'o'in musibu ko fitintinu ko bala'i iri daban-daban. To amma jarabawa ba ta nuna Allah Ubangiji ya manta da bayinsa. Jarabawa ba ta nuna cewa Allah Maɗaukakin Sarki ba ya tausayi ko jinƙai na ainihin bayinsa da ya jarabce su da jarabawa. Sau da yawa Allah yakan jarabci bayi domin su ƙasƙantar da kawunansu gaba gare shi, su koma zuwa gare shi, su kai kukansu zuwa gare shi, su roƙe shi, shi kuma ya yaye musu. A cikin waɗannan kwanaki, duk wani wanda yake mai hankali da nutsuwa da bibiyan al'amuran da suke gudana a duniya, yana gani yana kuma sauraro na abubuwan da suke ta zowa wa al'ummar Najeriya na barazana daga shugaban ƙasar Amurka. Wannan barazanar da waɗannan maganganun, wallahi kuskure ne mai girman gaske mu riƙa ɗaukansa kamar abu ne wanda yake mai sauƙi ko abu ne wanda ba na tashin hankali. Domin irin abin da Hausawa suke faɗa a al'amura da yawa, ka ji ana ce abu kamar wasa, garmar magana ta zamo babba. To sau da yawa fitintinu da musibu da yawa da irin haka suke farawa, amma wallahi baka san menene ƙarshensu ba. To a lokacin da al'amura irin wannan suka tunkaro, ya kamata mu shiga taitayinmu, mu sani in ma mun manta mu tunasar da kanmu, in ma ba mu sani ba mu sanar da kawunanmu, in ma mun rabkana ne mu faɗakar da junanmu cewa lallai duk inda bayin Allah Maɗaukakin Sarki suke nagari, to jahayya ba zai taɓa ƙarewa ba tsakanin al'umma na ƙwarai da waɗanda ba na ƙwarai ba, tsakanin mutanen kirki da waɗanda ba na kirki ba, tsakanin waɗanda suke kafirci ne a zuciyarsu da ƙiyayyar addinin Allah, da waɗanda kuma su imani ne a zukatansu da ƙoƙarin ginawa ko ɗaukaka addinin Allah. Waɗanda suke jin cewa su ɗin kafirai ne, da kuma waɗanda suke jin cewa su masu imani ne, kuma imanin da abin da ya ƙunsa shi ne a gaba gare su. Wannan yasa abinda Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗa cikin littafinsa cewa walladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, waɗanda suka kafirta ba za su bushe ba, suna kashe dukiyoyinsu domin su kange mutane gaban bin tafarkin Allah. Amma Allah ya ce fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun, za su yi ta ciyar da dukiyoyinsu suna kashe maƙudan kuɗaɗe, amma da izinin Allah a ƙarshe zai zamo hasara ne a kansu, sannan kuma a samu galaba a kansu. To amma dai mu sani kafirai ba za su gushe ba, suna kulla makirce-makirce iri daban-daban a kan musulunci da musulmai, inda suka samu damar kashewa su kashe, inda suka samu damar kamawa su kama, inda suka samu damar koran al'ummar musulmai daga inda suke ko wasu masu rauni su kore su, inda suka samu damar da za su mamaye ƙasansu su mamaye, inda suka samu damar za su kwashe arzikinsu su kwashe arzikinsu, inda za su samu suka samu damar za su mayar da su bayi su mayar da su bayi, sawa'un bayi na kai tsaye ko kuma bayi a yanayi irin yanayin yadda wayewar duniya take a lokacin. Duk yanda suka samu damar su yaɗa ɓarna da fasadi a ƙasashen musulmai, ko wadanda suke ganin su ba kowa ba su yi amfani da dukkan makin da suke da ita su yada banna da fasadi a irin waɗannan kasashen domin al'umman irin waɗannan kasashen su yi ta zama a ci baya su kuma su dauki matakan da za su rika ciyar da al'umman su gaba ko a ilmance ko a kimiyance ko a menene ba wajibi ne mu sane mu zama muna sane da wannan to amma wannan ba shine abin mamaki ba tunda Allah ya riga ya gaya mana a Qur'ani cewa dama haka suke in dai za su samu dama a kanku to lallai za ku ga za su shimfida mulkin su da izzan su a kanku za su shimfida hannuwan su a kanku to amma inda abin mamakin yake shine al'ummar da irin wannan barazana take tunkara su suna matsayin musulmai masu karanta littafin Allah da jin abin da Allah ya faɗa akan irin waɗannan mutanen in suka samu dama amma su rika jin irin waɗannan abubuwa su rika nuna halin ko kula su rika nuna halin basu ma damu ba to wannan yafi komai ban mamaki mu zama wata cikin rab kana ya zama kai a matsayinka na dan adam kana tutiya da cewa kai musulmi ne amma kawai kullun ka tashi kai damuwarka ne kai kadai damuwarka ita ce a gabanka al'ummarka da addininka da makoman rayuwarku a matsayin al'umma baka tuna wannan to wannan yafi komai ban mamaki domin irin wannan al'amarin ko irin wannan fitinar ko musibar idan ta tunkaro abinda kake ganin cewa shine ka dauka a matsayin damuwar to zai zo ya zama ba shi bane damuwarka damuwar da take ta al'ummarka ko ta addininka to ita ce kuma a lokacin za ta zama damuwarka a lokacin kuma ka riga ka maka don haka ya ƴan uwa wajibinmu ne wallahi kada bukatun kawunan damuwoyinmu na menene zamu ci damuwoyinmu na biyan bukatar sha'awarmu damuwoyinmu na ina zamu zauna wani irin abin hawa zamu hau menene zamu yi kada waɗannan damuwoyin na yau da gobe wanda ba za su kare ba su shagaltar da mu ga barin tunanin makomar addininmu da al'ummarmu Allah madaukakin sarki taimakonsa da gudunmuwarsa tana tare da mu a kowane lokaci don haka kada mu yi sakaci kada mu gushi mu nace wajen roƙon Allah madaukakin sarki mu dukufa wajen roƙon Allah madaukakin sarki duk abinda Allah madaukakin sarki zai jarabce mu da shi Allah ya jarabe mu da abinda imaninmu zai iya dauka kuma Allah ubangiji ya kawo mana shi da sauki Allah ya jarabce wadanda suka fi mu dan ya jarabce annabawansa da nawo'insu su go iri daban-daban Allah ya faɗa cewa walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'annahum yatadarra'un so da yawa Allah yakan jarabci bayansa ne ba don kuma ba sai dun su dawo su kaskantar da kawunan su gaba ga Allah to ko wannan barazanar kadai ya ƴan uwa mu dauke ta a matsayin jarabawa ce musiba ce tashin hankali ne domin ta isa dagawa mai hankali hankali mu kaskantar da kawunan mu a gaban Allah madaukakin sarki mu koma gaban Allah mu yi ta roƙonsa mu yi ta addu'a wannan al'amari da wannan barazana Allah madaukakin sarki ya kawar da shi gaban mu wannan barazana da wannan fitina da take kokarin tunkaro mu Allah madaukakin sarki ya mayar da ita kan waɗanda suke nema su iso da ita kan mu Allah madaukakin sarki maji roƙon bayinsa ne Allah madaukakin sarki maji addu'a ne idan har za mu roƙe shi kuma addu'a yana da tasiri ƙwarai da gaske in dai har za mu kaskantar da kawunan mu a gaban Allah mu roƙe shi wallahi Allah madaukakin sarki ba zai kunyatar da mu ba Allah ya faɗa a Qur'ani cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ku ya faɗa cewa ku roƙe ni ni kuma zan amsa muku manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bayyana mana yanayi da lokuta iri daban-daban wanda bayi idan za su roƙi Allah Allah ba zai mayar da addu'arsu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da yake maganar cewa wanda ya fita jihadi don dauka addinin Allah da wanda ya kama hanya domin tafiya aikin hajji ko wanda ya kama hanya domin tafiya umra waɗannan wasu tawaga ne na Allah madaukakin sarki Allah ne ya kiraye su suka amsa masa to kuma idan suka kiraye Allah suka roke shi shi kuma Allah zai amsa musu kuma zai biya musu bukatunsu mutane nawa ne daga cikin wannan ƙasar na Najeriya waɗanda Allah Ubangiji ya ba su damammaki waɗanda a yanzu ko suna hanya ko suna ƙasa mai tsarki don yin umra su zo sanya ƙasar mu cikin addu'a. Muna buƙatar addu'a, muna buƙatar agaji, muna buƙatar tanyo da gudunmawa da ɗauki daga wajen Allah Maɗaukakin Sarki. Manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi ya bayyana cewa akwai wasu lokuta ko awanni guda biyu waɗannan lokuta ana buɗe ƙofofin sama domin karɓan addu'an bayi. Da wahala bawa ya yi addu'a ko bayi su yi addu'a a wannan lokacin a ce Allah Maɗaukakin Sarki bai ɗan samu su ba. Waɗannan lokuta, lokaci na farko manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi ya ce lokacin da bai kiran sallah ya yi kiran sallah. Yana cikin lokuta masu tsada wanda ake amsa addu'a. Da kuma lokacin da aka ce abokan gaba sun haɗu da masu imani a fagen daga ana gwabza yaƙi. To yau masallatai nawa ne? A unguwanni nawa ne? A garuruwa nawa ne a Najeriya wanda ake kwaɗa kiran sallah lokuta iri daban-daban? Kuma suna nan mutane da yawa wallahi a ciki waɗanda in suka ɗaga hannu suka roƙi Allah, Allah Maɗaukakin Sarki zai amsa musu. Amma matsalar mu shine bakunan mu sun saba ne wajen iya koke da zage-zage amma ba mu iya naciya wa Allah wajen addu'a da roƙon sa ya samar mana da mafita ba. Waɗannan maganganun da shati faɗi da kuke yi wallahi wallahi ba za su samar mana da mafita ba a cikin damuwoyin mu. Sawabu damuwoyin mu na ɗaiɗaikun mu ne ko damuwoyin mu a matsayin mu na al'umma? Abinda zai samar mana da mafita shine ita wannan dai addu'a mu nace wa Allah Maɗaukakin Sarki wajen roƙonsa. Allah Maɗaukakin Sarki ko ba zai kunyatar da mu ba. Lallai addu'an nan bayin Allah mu sani cewar makami ne mai ƙarfi ga mutum mai imani. In dai har zai roƙi Allah ya roƙe shi da gaskiya, ya ƙasƙantar da kansa, ya yi addu'an da ikhlasi, ya ji tsoron Allah, ya nemi kusanci zuwa ga Allah, to tabbas kuwa Allah Maɗaukakin Sarki zai amsa masa, zai taimake shi, kuma Allah Maɗaukakin Sarki ba zai kunyatar da shi ba. Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara yarda gare shi ya rawaito hadisi ko an rawaito daga gare shi yake faɗi cewa lokacin da aka je yaƙin Badar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da mushrikan Makka suka tunkaro suka iso inda za a gwamza yaƙi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli adadinsa da shi da sahabbansa gaba ɗayansu kwata-kwata mutum 300 ne da wani abu. Ya kalli adadin mushrikai mutum 1000 ne da wani abu. Manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya tabbatar da cewa idan Allah zai bar su da waɗannan da dabarunsu ba za su taɓa kai labari ba. Manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana ɗaure da izar ɗin da yake ɗaurawa da kuma mayafin da yake yafawa. Sahabbai sai suka ga ya koma gefe ya fuskanci alƙibla ya je yana addu'a yana cewa Allahumma anjuzni ma wa'adtani, yana ce ya Allah Maɗaukakin Sarki ka zartar mini da alƙawarin da ka mun na cewa za ka taimake ni, za ka taimake mu akan abokan gabanmu, ya Allah ka cika mini wannan alƙawari, ka zartar da wannan alƙawarin a gare ni. Yana ce Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam, yana ce ya Allah in dai ka bari aka halakar da waɗannan ƴan jama'a, waɗannan mutum 300 da wani abu, in ka bari aka halakar da su, in aka bari aka halakar da su waɗanda su ne musulman yau ɗin, su ne jagorori, su ne komai a musulunci, ya Allah in ka bari aka halakar da waɗannan jama'a musulman fala tu'budu fil ardi abadan, to ya Allah an kawo ƙarshen bauta maka kenan a bayan ƙasa. Manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi ya ɗaga hannu yana ta'addu'a yana kai kuka zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki. Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara yarda gare shi da ya rawaito wannan yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi bai gushe ba, yana kai kuka yana neman gudunmawa da agaji da tanyo daga wajen Ubangijinsa har sai da mayafinsa ya faɗi. Sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yarda gare shi ya zo ta bayansa ya ɗauki mayafin ya mayar ya lulluɓa masa. Sannan Sayyidina Abubakar yake ce masa ya Nabiyallah, yana ce masa ya kai annabin Allah ka faka munashadatuka rabbak, magiya da kake yi wa Ubangijinka ya isa haka, Ubangijinka ba zai kunyatar da kai ba. Su sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah saba da gare shi sai ya zama sun koyi wannan daga wajen shi annabi sallallahu alaihi wasallama din. Su ma a ɗaiɗaikunsu suka riƙa ɗaga hannuwansu suna ɗaga tafukansu zuwa sama suna roƙon Allah suna cewa ya Allah Maɗaukakin Sarki mu ɗinnan ba kowa bane, mu ba komai bane, ba ma da ƙarfi ba ma da dabara, amma ƙarfinka da dabararka ya isar mana, ya Allah muna neman agajinka muna neman gudunmawarka, ya Allah ka taimake mu. iya adadin mu inda mu ne za a yi wannan yakin ba za mu yi nasara ba. Ya Allah ka kawo mana agajin wasu rundunan mayaka daga wajenka su zo su taimake mu a wannan yakin don mu yi nasara akan waɗannan abokan gaba. Allah kuma ya saukar da aya yake faɗi cewa id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumidukum bi alfin min almalaikati murdifin. Ku tuna lokacin da kuka yi wannan addu'a, Allah ya amsa muku addu'arku, ya aiko muku da mala'iku guda 1000 domin su zo su taimake ku a wannan yaki. Jama'a, babu abin da ya gagari Allah, ba abin da ya gagari Allah. To amma a kullum mu matsalar mu, wallahi ba ma da naciya wa Allah a wajen roƙonsa. Shi kuma Allah yana son naciya, ka roƙi Allah ka nace, sannan kuma ka tsarkake zuciyarka ka yadda cewa Allah madaukakin sarki ya isa yayi kuma zai maka. Don haka ya yan uwa, babban sako da kira da hudumar ku ta yau take mana shine mu dawo cikin taitayinmu, mu dawo cikin hayyacinmu. Waɗannan maganganu da muke ta jin su shafuka iri daban-daban, wurare daban-daban na shafukan sada zumunta, wallahi kada mu dauke su a matsayin kaman abu ne na wasa, kaman abu ne na drama. Mu dauka cewa manufa ce da kuduri wanda aka shirya ta da gaske, ake so a cimma wasu manufofi waɗanda suka bayyana mana ko waɗanda ba su bayyana mana ba a kanmu da kuma kan ƙasarmu da kan yankinmu. To amma mu ba za mu iya ba, amma Allah madaukakin sarki zai iya mana. Mu koma zuwa ga Allah, mu roƙi Allah roƙo da gaskiya, mu yi addu'a addu'a da gaskiya, mu tsarkake zukatanmu, mu nuna kaskancinmu a gaban Allah, mu tabbatar wa Allah ba za mu iya ba, shi zai iya mana. Allah madaukakin sarki ya yi mana maganin wannan fitina. Ya Allah muna roƙonka Allah ka yi mana maganin wannan fitina. Ya Allah muna roƙonka Allah ka yi mana maganin wannan fitina. Ya Allah, duk wata musibar da za ta faɗo kan al'ummarmu, ko kan addininmu, ko kan garuruwanmu, ko kan ƙasarmu, daga ko'ina take, ya Allah ba za mu iya tunkuɗe ta ba, amma kai za ka iya. Ya Allah ka tunkuɗe mana ita. Duk masu nemanmu da fitina ko sharri, ya Allah ka mayar musu da fitinarsu da sharrinsu kansu. Ya Allah ka mayar musu kansu. Ya Allah ka mayar musu kansu. Allah ka amintar da mu ka ba mu zaman lafiya a cikin garuruwanmu, ka amintar da mu da zaman lafiya a dukkanin yanki na ƙasarmu. Ya Allah muna roƙonka duk 'yan uwanmu musulmai da suke fama da fitintunu da musibu a ko'ina a duniya, Allah ka maido musu da zaman lafiya da aminci. Ya Allah ka amintar da mu, ya Allah ka amintar da mu, ya Allah ka amintar da mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. يا يوما باين وانا ادعو اردمك يتقم غري منا نيمان قدمور ادعو اتم سما ga wani daga cikin 'yan uwanmu a wannan jami'ar tamu mai albarka, shine Professor Bawa Ahmad Muhammad, ɗaya daga cikin ma'aikata na wannan jami'ar, ko ɗaya daga cikin malamai a wannan jami'ar, wanda yake mechanical engineering department, ya rike HOD na wannan department ɗin, ya rike director na sport a nan ATBU, ya rike director na CIS. Waɗanda suka san shi sun san shi, mutum ne mai ƙoƙari, mutum ne jajirtacce, wanda a yanzu Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da ainihin lalura na jinya. A yanzu haka yana Cairo a Egypt, yana bukatar addu'o'inmu. Ya 'yan uwa musulmai, mu sanya shi a cikin addu'a. Wannan jinyar da Allah ya jarabce shi da ita, Allah ya bashi lafiya. Yana bukatar addu'a, yana bukatar addu'a, yana bukatar addu'a. Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya. Waɗanda kuma suke da dama bayan addu'a za su ƙara da gudumawa ma na dukiyarsu cikin hidimar jinyarsa. Wannan abin bukata ne ƙwarai da gaske, don dukkan mun san yanayin mutum, duk ƙarfin tattalin arzikinsa, in fa Allah ya jarabce shi da jinya, to fa la haula wala quwwata illa billah. Walillahi alhamd, wannan bawan Allah cikin hidimar jinyarsa, ƙungiyar ASU na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa sun bayar da gudumawa, Muslim Umma na ATBU sun bayar da gudumawa, ATBU alumna sun bayar da gudumawa, sannan an samu gudumawa tun kafin ya tafi Cairo daga wajen Alhaji Bala Winti, duka saboda hidimar jinya. Amma har yanzu ana da bukatar gudumawa a hidimar jinyarsa, saboda kuɗaɗen da jinyar ke bukata kuɗaɗe ne makudai. Don haka 'yan uwa, muna bukatar addu'a, Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya, kuma Allah ya bada mafitar yadda za a yi a samu damar ɗaukar nauyin wannan jinya. Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya, Allah ya sa wannan jinyar ta zama masa kafara. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ala'ihi wa ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qumu lillahi qanitin.